بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren afwan daren alhamis wanda shine daren 28 ga watan rajab shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 7 ga watan fabrairu shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da kenan tunwa dan Zaria inda aka sani da suna Dandali inda muke karatu a cikin tafsir al-Qur'ani mai girma wannan shine darasi na 8 insha Allah cikin darussa na tafsirin suratul Naba'i in Allah ya so mu karkare ta a yau zamu tashi daga fadan Allah madaukakin sarki rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuuna minhu khitaba zuwa karshen sura insha Allah arma bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
نعم الله هو كان سيكي يتشي قبدا bayyana bayanai game da tashin alkiyama wannan gaba ita ce ƙarshen sura da Allah yake cewa rabbis samawati wal ardi ubangijin sammai da ƙasa wama bainahuma da abin da ke tsakankanin su arrahman Allah ubangiji mai rahama la yamlikuuna minhu khitaba ba su mallakan yin magana a gaban Allah yauma yaqumur ruhu wal malaikatu ranar da ruhi zai tsaya da shi da mala'iku saffan a cikin sahu-sahu la yatakallamuna ba sa yin magana illa man adina lahur rahman sai wanda ubangiji mai rahama ya bashi damar yin magana wa qala sawaba kuma ya faɗi magana wacce dace zalika wancananka al-yawmul haqq ita ce ranar gaskiya faman sha'a duk wanda yake so ya tsira a wannan rana ittakhadha ila rabbihi ma'aba sai ruko da abinda zai samu mishi mafita ya samu mishi mafaka a gaban Allah ranar alkiyama inna anzarnakum azaban qariba lallai mu inji Allah ubangiji madaukakin sarki mun gargade ku game da azaban nan da ke tafi a nan kusa yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada azabar da za ta zo ranar da mutum zai kalli abin da hannayen shi suka gabatar waya kulu alkafiru kuma sai kafiri ya ce ya laitani kuntu turaba kai cona ina ma da na kasance turbaya wannan gaba daga aya ta 37 kenan ko har zuwa aya ta 40 ta karshe za a iya cewa ita ce marfin sura wato kaman conclusion ne na sura da haka za mu ga ta zo da bayani akan farkon abin da aka ambata amma ya tasa'alu anin naba'il azim akan me suke tambaya akan babban labari to kuma sai aka ƙara yin bayani game da wannan babban labari shine tashin alkiyama fadin sa cewa rabbis samawati ana karanta shi da rabbi da jarra kamar da arama ya karanta a riwayar Hafsu ana karanta shi kuma da rabbu wato kamar da wasu suke karantawa kamar kira ibnu mas'udin haka nan nafi'ul madini haka abu amr da ibnu kafir da wasu su duka suna karanta shi da rabbus samawati wal ard sai da ma isti'inati kenan kamar saban zance kuma su karanta dayan kalmar na ar-rahman shi ma da damma sai da ma khabarin sa kenan shi kuwa ibnu amir shi yana karanta su bil khafdi fi kilayhima rabbi da kuma ar-rahmani yayin da kuma karatun da arama ya mana amfani da shi wanda yake yazo da wato rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman shi rabbi da jarra ko shi kuma ar-rahmani shi ma jarra akwai mai karantawa da ar-rahman jarra farko da kuma raf'a a ar-rahman shine hamza da kisai kenan da asim to wannan qira'a ita tafi zama daidai a arabiya duk da yake dukan suna da wujuhi amma kamar ibn jarir ya faɗa da ibn kasirin suka ce wanda zai karanta da rabbi sannan can kuma yace ar-rahman to karatun shi yafi dacewa da salo mai kyau na larabci sai zama rabbi wato adafi ne akan abin da ke gabanin sa la yasma'una fiha lagwan walakin zaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba to wannan min rabbika sai aka yi badali aka ce rabbis samawati wal ardi sai kuma ya zama shi kuma ar-rahman saban zance ne yayi nisa da wancan jaza'an min rabbika din da aka yi dace a mai isti'nafi sai zama al-khabd ala an-na'at wal raf ala al-isti'naf wannan malamai ibnu jarir da abu ubaydi a cikin irabul qur'an suka ce wannan qira'a tafi dacewa da ita ce a'dalul qira'at amma dukkanin sauran su ma tabbatattu ne wallahu alam abinda yake cewa takeici shine wannan ni'ima da aka bada labari na sakamakon yan aljanna jaza'an min rabbika ata'an hisaban da aka ambata abinda aka ce za a ba su na jin dadi da iyalai da gidaje da ƴaƴan itatuwa da annashuwa da sharhul yadda za su samu duka wannan ni'ima da kyauta daga Allah Ubangiji da falalarsa da rahamar sa dukan shi ya zo ne daga rabbis samawati wal ard jaza'an min rabbika ata'an hisaba rabbis samawati Allah Ubangijin sammai wal ardi da ƙasa kuma bainahuma da abin da ke tsakankanin su na daga halittu mutane da dabbobi da itatuwa da dazuzzuka da sauran halittun da ke tsakanin sammai da ƙasa wanda Allah kadai ya san iya yawan su Allah ne ya bada wannan kyauta ta aljanna ba dan iyawar mutane ko karfin aikin su ba amma mushrikai suka ki su bi Allah suka ki su bautatawa Allah suka zalunci kansu suka zama jahilai kafirai masu bujirewa ni'ima Allah kuma Allah nan sai ya sifanta kanshi ya ce jazamin rabbi rabbi samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman ubangiji mai rahama a duniya mai rahama a lahira wanda rahama shi ta game komai kamar da yake cewa qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kull shay'in cikin araf ce azaba ta ina sada da ita ga wanda na so ita kuma rahama ta komai da kowa sai rahama ta kai gare shi duk da wannan rahama ta Allah suka kafirce suka yi musul rahama Allah kuma suka musahata shi wannan sunan na Allah wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura idan da aka ce musu ku zo ku yi ibada ku bautatawa Allah ubangiji mai rahama sai su ce wane ne kuma mai rahama mu ba za mu yi sujuda ga abin da kake kiran mu zuwa gare shi ba wannan baya kara musu komai sai karkata saboda haka abin da ayi take cewa wato Allah ubangiji mai rahama wanda yake mamallakin sammai da ƙasa da abin da ke tsakankanin su shine wanda ya bada wannan baiwa da ƴan aljanna suka samu sai Allah ya ce la yamlikuna minhu khitaba ba sa mallakar wato wani abu na su yi zance a gaban Allah rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba ba su da ƴancin su yi magana a gaban Allah ranar alkiyama ba za su samu halin yin magana a gaban Allah ba za mu zo mu ji ƙarin bayani a wajen wannan wajen fadin shi illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba wani bai da yanci ya sa baki in ana magana a lahira ko ana shari'a ma ƴan wuta ko yayi magana kafin a ce mishi yayi babu wanda yake da wannan yanci. Allah ya ce yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu, wannan al'amari da zai faru na sakamako da za a yi ma ƴan aljanna da wanda za a yi ma ƴan wuta kafirai da abin da zai faru na hisabi da tsayuwa da sauransu, za a yi shi ne yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu, ranan da ruhi zai tsaya da shi da mala'iku saffan su ja sahu sahu, la yatakallamuna, su ma ba sa yin magana, illa man adhina lahu arrahmanu wa qala sawaba, sai wanda Allah ubangiji ya mishi izini sannan kuma ya faɗi abin da ya kamata ya faɗa. Ibn Kathir yana cewa nan Allah madaukakin sarki yana nuna bayani ne akan girman mulkinsa da jalalarsa da kwarjininsa, da yadda hatta mala'iku waɗanda su ba su za a yi ma hisabi ba a ranar, su ba sa yin magana. To ina kuma ga bayi waɗanda suka yi kasassaba a duniya, ina kuma ga masu laifuffuka, ina kuma ga kafirai, in ya zama da su mala'iku wanda su a ranar aiki kawai za su suna kan duty ne, amma su ma la yatakallamuna illa man adhina lahu arrahmanu wa qala sawaba, saboda babu wanda zai iya sa baki a cikin abin da Allah yake, ba wanda zai iya katsalandan balantana ya ce zai nemi ma wani alfarma ko zai sa a canza wasu alƙaluman bayanai ko a ɗaga wani ƙafa ko a jinkirta mashi, ba wanda yake da wannan ƴanci. Lafazin ar-ruh anan malaman tafsiri sun yi saɓani wajen tantance ma'anarsa a wajen maganganu zantuttuka wajen kala takwas. Al-Imamu al-Qurtubi a cikin tafsirinsa Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an ya kawo su, kafin shi Al-Imamu Ibn Jarir shi ma ya kawo su daga ciki kamar ra'ayoyi guda biyar. Ra'ayi na farko da suke kawowa shine magana Ibn Abbas da yake cewa yawma yaqumur ruhu, ranan da rai zai miƙe, ana nufin rayukan bani Adama, wato ran da rayuka za su tashi, za a gansu daban da jikunkunan kafin a zo a haɗa su da jikin. Yace ma'anar ruhi kenan anan, da haka shi a gunshi wannan ruhi shine halittar rai wanda take jikin ɗan Adam, wanda ake busa masa a cikin mahaifiyarsa sanda ake haɗa mai halittarsa, wanda kuma yake ficewa daga jikin ɗan Adam lokacin mutuwa ya koma wata madakata ya jira ranar tashin alkiyama. Da haka shine wanda Allah ya faɗa a cikin faɗinsa wa yas'alunaka anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, shine wanda kuma mumini yake kalla idan yana fita daga jikinsa lokacin mutuwa. Ibn Abbas aka danganta wannan magana gare shi cewa shi a fassararsa ar-ruhu anan arwahu bani Adam. Wasu malamai suka ce ana nufin su kansu banu Adam din ne, ar-ruhu anan su kansu banu Adam, ƴaƴan Adam su ake nufi, kamar yadda Qatada da Al-Hasan al-Basri suka kawo tasu fassara. Wasu kuma malamai suka ce kamar A'mash da Mujahid, kuma an danganta kuma har ila yau ga Ibn Abbas suka ce a'a, wasu halittu ne na musamman waɗanda ba mala'iku ba, ba mutane ba, ba aljanu ba, su ma za a zo a tsaye da su sahu guda, za a gansu gaba ɗaya sahu guda a tsaye, su ne yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu. Sannan kuma a wata magana wadda ita ce mafi shahara aka ce Jibrilu ne alaihi salam, mala'ika Jibrilu zai tsaya shi kadai sahu a gaban mala'iku kamar yadda limami yake tsayawa, su kuma su tsaya gabaki ɗaya a bayansa, shi zai dinga ba su umarnin ku yi kaza da umarnin Allah, ku yi kaza, su wane da su wane, ku je ku yi kaza, shi ne ma'anar yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu. Kuma dama shi mala'ika Jibrilu ya zo a cikin nasoshi da dama ana kiran shi da suna ar-ruhu, kamar yadda wannan yake fassara al-Imam Sha'bi da Sayyid dan Jubair da Ad-Dahhak. Daga cikin shawahidu na wannan fassara akwai Qur'ani wurare daban-daban da hadisai, alal misali kamar fadin Allah wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ta cikin Shu'ara, kaga aka ce nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundiri, saboda nan wane ne saukawa da Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato sakon Qur'ani an sani ijma'an a tarihance shine mala'ika Jibrilu, kamar yadda waraqatu an-nafr yake cewa laqad ja'ahu an-namusu alladhi kana ya'ti Musa, kamar yadda kuma mutanen Yahudawan Madina daga cikin shubahasu suka ce su ba za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, saboda me ne suka ce, saboda mala'ika Jibrilu ke kawo mai sako, su kuma a gunsu suna kallon mala'ika Jibrilu a matsayin wani mamuguncin mala'ika, saboda shi yake halakar da al'ummomin da yake so halakar da su. Kaga shubha da suka kawo a cikin ta, akwai hujjar cewa su ma sun yarda mala'ika Jibrilu yake kawo wannan sakon, kuma Allah ya kira shi da suna Ar-Ruhu Al-Aminu, Ruhu Amintacci. Wani waje kuma an kira shi da Ruhul Qudus. Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq, yace liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Ita ma shu'ara ne ko duka wannan bayani ne akan cewa Nahl ne ko na'am suratul Nahl. Qul nazzalahu Ruhul Qudus, akace musu mala'ika Jibrilu mai tsarki shi ya saukan maka da alqur'ani min rabbika, daga ubangijinka. Haka irin fadin Allah, tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim, cikin bayani game da laylatul qadari. Haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi tasbihi, yakan ce subbuhun quddusun rabbul mala'ikati war-ruh, Allah tsarkakakke, Allah abin tsarkakewa, Allah abin darjitawa, ubangijin mala'ika Jibrilu da sauran mala'iku. Waɗannan duka suna nuna cewa mala'ika Jibrilu sunan shi har ila yau Ar-Ruh. Wani waje a ce mashi Ar-Ruhul Amin, wani waje a ce mashi Ruhul Qudus, wani waje a ce mashi Ar-Ruhu din kawai. To da haka malaman da suka goyi bayan cewa nan da aka ce yawma yaqumur ruhu, mala'ikal jibril ake nufi, mala'ikal jibril ake nufi, babu shakka magana su tafi karfin dalili saboda waɗannan hujjojin. Wasu kuma malamai suka ce ra'ayi na gaba kenan, ina ga shine na hudu ko na biyar cewa da aka yi. Wasu kuma suka ce shi kanshi Qur'ani ake nufi, Qur'ani za a tsaye da shi a rana a matsayin abinda za a yi wasu hujja da shi, saboda shi ma Qur'ani ana kiran shi da suna ruhi, ya zo kuma a Qur'ani cikin suratul shura, wa kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina, haqiqa irin haka ne muka saukan maka da wani ruhi daga al'amarin, wato wani littafi kenan, wani sako. Har ila yau wasu kuma suka ce wannan ruhu din wani wata halitta ce ta musamman mai girma, wanda yanzu haka tana nan a sama ta hudu, ranar alkiyama za a zo a tsaye da wannan halitta, tana daga cikin min a'zami khalqillah, za a tsare ta a sahu guda ɗaya ita kadai, sauran mala'iku kuma a dukkanin sahu mabambanta. Guda nawa kenan aka faɗa? Guda biyar, tuna manta sauran. Ya isa haka. Duk dai maganganu ne na malaman tafsiri, suna nan a Imam al-Qurtubi ya kawo su gaba ke dai, wallahul musta'an. Da yace yau mai yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffan, lafazin saffan yana nufin ko dai sahu guda ɗaya, saffan dukkanin su a sahu guda ɗaya, ko kuma fi sufufin muntazima, a cikin sahu tsararru, ko da ba guda ɗaya ba ne, za a ce musu saffan. Kamar yanzu idan an cika masallaci ana sallah, za a kira wannan da suna saffan, za a kuma cewa sufufan, sahu sahu, ko kuma an yi sahu. Don aka ce sahu kawai bai nufin guda ɗaya ne, ana nufin sahun a tsare. Kuma aka ce sahu sahu, ya fi fito da abin fili, kamar da Allah ya faɗa a wani waje cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah ubangijinka ya zo da shi da mala'iku a sahu daban, a sahu sahu sahu. Wato kamar da Wahab yake cewa su kansu mala'iku za su tsaya a sahu, mala'ika Jibrilu zai tsaya a sahu, aljanu suna cikin wani sahu, mutane suna cikin wani sahu, kowa zai kankan da kai ya shiru, babu wanda ya isa ya wata magana sai an bashi izini, shine la yatakallamuna, babu mai iya yin magana, illa man azina lahu arrahman, sai wanda ubangiji ya ce wa na yi magana, wa qala sawaba, kuma ya tashi magana zai faɗi magana ce wacce take daidai. Wa qala sawaban, anan shi ma malamai wasu suka ce abinda yake nufi wanda tun anan duniya ya mutu da imani shine wa qala sawaban, ya riga ya mutu da imani shine kare za a ba dama ya yi magana ko ya yi ceto, ba wai abin da zai faɗa a wurin ba, tun da farko dama wa qala sawaban ya mutu da imani. Wasu suka ce wa qala sawaban, abin da zai faɗa a wurin ya zama daidai ne. Saboda haka malamai suka ce wanda duk zai magana a lahira a taron alkiyama sai ya cika sharadi biyu. Sharadi na farko shine izini, Allah ya bashi izini, illa man azina lahu arrahmanu, Allah ya bashi izini da cewa yayi magana. kamar da Allah Allah barki sarki ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sal tuuta ka tambaya a baka abin da kake so washfa tushaffa ka ceci wanda duk kaga dama an baka dama ka ceci shi to duk wanda zai wani katabus a lahira to sai da wannan izini daga Allah na biyu kuma in ya tashi magana dole ya fada abin da ya kamata ba zai magana ta fita daga babin abin da aka ce ya fada ba kamar anan duniya ne mutum zai zo ana taro ko a tattaunawa a bashi dama ya magana ana ganin mai hankali ne ko sai ya kwaba to babu haka a lahira duk wanda aka bashi dama ya magana to dole ya fadi magana da ta dace ya nemi alfarmar da bata fi karfinsa ba kamar yadda muka ambata wasu malamai ku suka ce as-sawabu wato fadan kalmar la ilaha illallah ne tun a duniya dama tun a duniya yana cikin hayyacinsa yana da iliminsa yana da iliminsa na tauhidi kamar yadda yake cikin magana Ikrima da Az-Zajjaj shi yasa a wani waje Allah yake cewa wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa rana alkiyama dukkanin muryoyi za su rankwafa a gaban Allah baka jin komai sai rada sai magana can kasa kawai za a ji haka kuma a wurin Allah yake cewa yawma ya'ti ranar da alkiyama za ta zo la takallamu nafsu babu wani rai da zai iya magana illa bi iznihi sai da iznin Allah fa minhu shaqiyun wa sa'id a cikin mutane akwai wanda yake matsiyaci mara rabo akwai kuma wanda zai tsira Allah ka sa mu cikin masu tsira wannan ya cikin suratul hud go haka Allah ya ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne wanda zai iya katabus din ya ce zai nemi ceto gaba ga Allah illa bi idnihi in ba Allah ne ya bashi izini ba saboda babu wani wanda zai yi wata magana sai wanda aka ba izini kuma sai abinda aka ce ya fada shine wala yashfauna illa limanirtaba ce tamma ba za ka yi ba sai ga wanda Allah ya ga dama kamar yake suratul anbiya yawma idza tanshfa'u shafa'atu illa liman adzalahu arrahmanu wa radiya lahu qawla a cikin suratul ah ranan ceto ba shi da amfani sai wanda Allah ya bashi izini kuma yadda mishi da magana da zai saboda ka shi sa ceton a wurin Allah ake nema din zaka tashi neman ceto ka nemi Allah ya cece ka Allah ya bada dama manzo Allah ya cece ka Allah ya bada dama ka shiga cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ceton na Allah ne alfarma ce Allah zai yi ma waɗanda ya ga dama cikin bayinsa ya girmama su cikin annabawa da manzanni da salihai da sauran mutanen kirki da shahidai sai Allah ya girmama wanda ya ga dama ya ba su damar ceton wasu to kuma wanda aka baka damar ceton shi ma sai an ayyana maka cewa wane ka je ya shiga alfarmaka an baka alfarma wane ya shiga alfarmaka saboda ta su kansu masu yin ceton su ma ta kansu suke salaman salama illa kilan salaman salama annabawa suna ta Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim saboda wanda kawai zai iya ceto shine wanda aka ba shi dama kuma yayi abin da Allah ya ce yayi bai yi azarbabi ba don muka lura a waɗannan ayoyi guda biyu Allah an maimaita lafazin Ar-Rahman fadin Allah cewa menene wa ma bainahuma Ar-Rahman ko da kuma rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman da kuma illa man adzina lahu Ar-Rahman duka ayoyin guda biyu da an gara ma sai a ce illa wa ma bainahuma Allah illa man adzina lahu Allah a fadi lafzul jalala amma sai aka yi uduli aka karkace daga fadin lafazin jalala zuwa lafazin rahmaniya saboda abinda malamai suka fada a wajen shine in aka lura da mahallin wato mahallin amfanin shi wannan suna ne Ar-Rahman yana daga cikin sunayen Allah waɗanda suke nuna cikar rahamarsa da maimaituwarta suna ne daga cikin sunayen Allah wanda ya zo a cikin Alkur'ani a wurare da yawa an faɗe shi a cikin Alkur'ani kamar yadda malamai masu ƙididdiga suka ci a wuri 70 ya zo a cikin Alkur'ani mai girma an maimaita shi an maimaita shi sannan an yi iktiranin shi a wuri kamar guda 6 da a ce Ar-Rahmanir Rahim wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahadati Ar-Rahmanir Rahim innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir Rahmanir Rahim tanzilu minar rahmanir rahim a farkon fusilat wurare kamar 6 to menene sirrin ambaton Ar-Rahman tare da Ar-Rahim a waɗannan wuraren. Me kuma sirrin maimaituwarsa a wurare musamman wuraren da zaka ga ana batu akan girman rahama Allah da tausayinsa da yadda Allah madaukakin sarki yake rangwanta ma bayinsa. Allah yake yin amfani da lafazin Ar-Rahman saboda ma'anarsa tana nuna rahamar Allah da cikarta. Hakanan kamar da muka ambata, saboda kafirai suna musun wannan sunan. A cikin hadisin sulhu Hudaybiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai aikin Umara kamar da aka sani a tarihi. Mutanen Makka suka ce bai isa ya shiga ba, in ya shiga kuma duk rikicin da aka yi to shi ya jawo. Sai aka suka turo wani wakilin su Suhail ibn Amr, wanda daga baya musulunta sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kara masa yadda. Amma lokacin yana kafiri, shi ya zo a matsayin wakili cewa suna da bunud, suna da sharruɗa da za su gaya masa. Da aka zo ta wannan sharruɗa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Ali, wanda shine sakatare, uktub bismillahir rahmanir rahim, ka rubuta cewa bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama quraishan. Wannan kafir yayi tsalle ya ce wallahi ba mu yadda ba, yace babu ba ma san wani sabon salo kuma mu san wani ar-rahman ba, kawai a rubuta mana bismikallahumma shi kadai muka sani. Yace bai daru ta ar-rahmanir rahim ba, shine Allah ya saukar da fadin sa, kadhalika arsalnaka fi ummin kad khalat min qablaha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna bir-rahman. Allah yace yana hakukuta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace haka muka aiko ka cikin wata al'umma wadda al'ummomi sun gabata in suna takama da taurin kai ne an yi masu taurin kai da suka fi su, in suna takama da kafirci da tsaurin ido wa'ayin Allah su sani fa. Kad khalat min qablihim min qablaha umamun, Allah yace da tatlu alaihim alladhi awhayna ilayka, mun aiko ka ne dan ka zo ka karanta musu abinda muka yi maka na wahayi. Allah yace wa hum yakfuruna bir-rahman, wai su suna kafir cewa ba su yarda da sunan Allah Rahman ba. Kace musu qul huwa rabbi, kace musu ar-rahman din nan ubangiji na ne, la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi ma'ab, shine ubangiji na mahalicci wanda ya cancanta a bautata mishi babu tarayya, kuma akan shi na dogara, kuma izuwa gare shi nake da makoma, cikin suratul ra'd kenan ko. Haka Allah ya ambata musu. Allah ya sake saukan musu da wani zance irin wannan, wa idza qala la wa idza qila lahum usjudu rahman ko usjudu lirahmani qalu wa marhaman, kamar da muka karanta a baya. Saboda suna ne muhimmi cikin sunayen Allah, wannan maimaituwarsa tana da muhimmancin sa, shi yasa ba a kiran wani da ar-rahman sai dai Allah madaukakin sarki. To ar-rahman da ar-rahim kamar da muka ambata, shi ar-rahman ala wazni fa'alan, sifa ce mushabbaha lismul fa'il. Abin da yake da sifa mushabbaha shine suna wanda yake nuna wani aiki da ya zama sana'a ko halayyar da aka san mutum da shi, kamar da wasu aka ce wanzani, kafinta, magini, masaki, masassaki, duk wannan za a iya cewa sifa mushabbaha ne, wato da an faɗi mutum an san shi da sunan wannan abu, a ce mafaɗaci, marowaci, magulmaci, duk wannan sifa mushabbaha ne. Wato ko da yanzu bai yin gulma amma dai an san shi da sana'a, mun gane. Ai aka ce mutum magulmaci ba ana nufin tutur gulma kawai yake ba, haka mafaɗaci ba ana nufin tutur ba, amma duk sanda zai magana za a ji nau'in gulma da nau'in faɗa. Haka aka ce marowaci, duk sanda ya kamata ya bayar zai hana. Shi ake cewa sifatun mushabbaha, wato wani hali wanda duk sanda ka tashi aikatawa da shi kake aiki, wato yana tajaddudi, yana tahaddufi. Alasa an gane barancin nawa. To amma lafazin rahim shi kuma lafazin in ka dauka a larabci kaman atashan, kaman gadban, kaman hamdan, kaga aka ce mutum atashan mai jin kishi, ba ko da yaushe jiddin wala hairin yana cikin kishi bane, sai sanda bakin shi ya bushe da jiki, in ya sha ruwa sai kishi ya kau. Wannan sifa mushabbaha ne ala wazni fa'alan. Idan ka dauki misalin rahim shi kuma shi ma sifa ne mushabbaha, amma wata ke tana fa'idantar da as-subut wad-dawam, ko da yaushe siffanta tare da mutum, ko da yaushe siffanta da mutum. Idan aka ce misali mutum sunan shi, kamar da muka misalta, misali aka ce mutum sunan shi shugaba, to ko da yaushe ko da baya aikin shugabanci sunan shi shugaba. Aka ce farfesa, ko da yanzu ba farfesa ce yake ba, sunan shi farfesa. Aka ce likita, ya riga zama likita, ko da yanzu bai cikin ɗakin tiyata ko ɗakin masu ganin marasa lafiya, sunan shi likita ko? Kaga bambanci da wancan da yake cikin fushi. To ana iya samun sifa wata take nuna ad-dawam wa thubut, ana iya samun kuma ya nuna at-tajaddud wa tahaddud. Da haka rahim ita tana zuwa da wannan ma'anan ne. Kalli kamar sunaye irin su karim, tawil, qabih, khatib, faqih. Aka ce tawil wani dogo, to kullun dogo ne, ko ya zo sunan shi dogo, babu ran da za a gan shi babu wannan tsayin, tsayin yana lazimta shi. Haka aka ce karim, mai karamci, ko da yaushe wannan siffata tare da shi. Haka in ka ce qabihun, mummuna, ko da yaushe haka yake masha Allah. Haka a larabci aka ce khatib, limamin juma'a, to a gun larabawa ba sai yana kan mumbari yake da wannan sunan ba. Haka aka ce faqih, malamin fiqhu, ba sai san da yake bayanin fiqhu ya samu sunan ba. Kun ga sifan rahman da take nuna maimaituwar ni'imar, da sifar rahim da take nuna cewa tabbatuwar ni'imar, sai ake haɗa su domin kada wani mai zato ya zaton cewa Allah mai rahama, to wani lokaci ne yake da rahama, wani lokaci bai da ita. Allah rahimun, kowane lokaci yana da rahama, shine sirrin haɗa rahmanir rahim a wurare da ake haɗa su. Wato siffa ta farko ar-rahman, ta nuna cikan rahama Allah da maimaituwarta, kuma sai kullun aka zo haɗa su, sai an faɗi rahman ake faɗin rahim, saboda ya dace da ɗabi'ar ɗan adam ta gaggawa da son a samu yanzu, to rahman kenan. Ita kuma rahimu, wanda sai an jira amma an tashi za a samu da gwaɓi, to ɗan adam ya fi son ya samu yanzu ko ba yawa, ba haka ba ne? Ba shi yasa da muka dinga san taliya ɗin nan muna yin zaɓe ba? Yanzu nan shaf-shaf ko? Ƙwarai da gaske. Shine Ibnu Abbas yake bayani, yana cewa huma ismani raqiqani ahaduhuma araqqu min al-akhar, sunaye ne guda biyu masu nuna laushin rahama da ni'ima Allah, ɗaya daga cikinsu ya fi ɗayan laushi. Da kuma bai faɗo ne ya fi laushin ba. To ar-rahman kamar yadda muka ambata jama'a, yana zuwa da wannan shumuliyar, shi kuma ar-rahim yana zuwa da ikhtisasiyya. Shi yasa rahama ake fassarawa a irin katun daure, a ce mai rahama ga kowa a duniya ko? An ce ar-rahim, kuma a ce majiƙan muminai ranar lahira. Gaskiya ne wannan fassarar, daidai ce. Rahimiyya, rahama Allah da yake yin ta a ƙarshe ranar alkiyama, wadda za ta keɓanci muminai, Allah ka samu na cikinsu. Rahamaniya kuma ita ce rahama Allah da ta shafi kowa wanda yake yi a duniya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana da rahamomi guda ɗari, sai ya saukan mana da guda ɗaya a duniya, ita ake mora a duniyar nan. Ita ce kuma wadda mutane suke tausayin junansu da ita, tsakanin iyaye da ‘ya’ya, tsakanin manya da ƙanana, tsakanin masoya da masoyansu. Yace kai hatta dabba za ta ta kaɗanta, taimata ta ɗage ƙafarta, to tana amfani da wani sashe na wannan rahamaniya da Allah ya sauka a duniya. Amma sauran 99, to Allah ya taskace su, zai yi wa muminai tagomashi da su a ranar alkiyama. Allah ka samu ciki. Wata ƙarin fa’ida game da wannan sunan na rahman, za mu ga cewa ba a rubuta shi da alif, tare da cewa akwai alif rahmanu, amma duk inda ake rubuta shi a ƙa'idar rubutu, to ba a rubuta wannan alu ɗin. Sai dai ma in rubutu ne irin na Ƙur'ani na ɗan warshu, sai a yi aluja a sama, amma ba a fasa kalmar da alif ɗin. Ba kuskure ba ne kuma, haka yake a ilmance. Me yasa al-Imamu Suyuti a cikin Hamul Hawami, sharhi littafin shi mai suna Jam'ul Jawami, ya faɗi dalilin, yace saboda maimaituwarsa kullum, shi yasa kawai sai aka ga a rage mishi yawan harfa. Kullum ana faɗin bismillahir rahmanir rahim, bismillahir rahmanir rahim, kamar yadda shi ma lafazin Allahu aka cira alif Allahu ya kamata a ce akwai alif da ya fasa tsakani amma shi ma ba a sakawa to haka arrahmanu shi ma ba a sakawa amma ko wani wuri guda daya da ya zama a ka'idar imla'i kuma dole ne a saka aludin shine idan lafazin yazo babu alif da lam babu ma'arifa kamar a ce kamar da yake a cikin hadisi rahmanud dunya wal akhirah idan aka cira alif da lam din maimakon arrahman sai aka ce rahmanu kawai ko aka mai idafa aka ce rahmanud dunya to anan abin da yafi dacewa a kaidar rubutu sai a dawo a saka alif din sai kuma rahmanu da alif din a ganshi karara haka Imam Suyuti ya ambata a cikin littafin sa mai suna Hamul Hawami sharhu jam'il jawami wallahu ta'ala alim a cikin juz'i na uku na wannan littafi insha Allah to wannan kenan Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dhalika al-yawmul haqq Allah yace dhalika wacan nan rana rana al-qiyamah nan da suran nan tazo dan bayani game da ita mun ji dama cewa jigon suran shine magana akan al-qiyamah saboda haka aka fara magana akan al-qiyamah amma yatasalun anin nabai al-azim al-ayat anan kuma ƙarshen surar ha ila aka ƙara nade ta da bayani akan lahira shine zalikal yawmul haqq wannan rana ce ta gaskiya ranar da babu ƙarya ƙarya bata ci a ranar rana ce ta gaskiya da gaskiya Allah ya ce faman sha'a wanda duk yake so ya tsira a ranar ittakhadha ila rabbihi ma'aba to ya rike abin da zai sa ya tsira ranar alkiyama wato rana ce ta gaskiya ta fuskar abin da zai faru a cikin ta komai da za a yi gaskiya ne rana ce ta gaskiya ta fuskar labaran abubuwan da aka faɗa a cikin ta duk abin da aka faɗa game da ita babu ƙarya kuma mun gane duk labarin da ka ji Qur'ani ya faɗa game da alkiyama da wanda hadisi ya faɗa ya tabbata to ka san da gaske ne yadda ka san magana da kake gaskiya ce shine ma'anar al-haq ko kuma ma'anar ya zama zalika yawmul haq rana ce wanda tabbatuwan zuwan ta da gaske ne ai ba ya sa maka ranar biki ko ranar wani abu baka da tabbacin za ta zo wataƙila a wargaza auren kafin nan ko ka ce ka fasa ko late koma ya zo ya wanke kalar da gwamnatinka ko yarinya ta fasa sanka dai yana iya yiwuwa ko kaga babu tabbas na an samu mutum rana musamman ranar da ake sakawa ta tsawo din nan kuma yana iya faruwa to ita ba yawmul haqq ba ce wannan amma ita alkiyama duk da nisanta ba a san yaushe ba ne amma rana ce ta gaskiya tabbas tana tafi shine malam zalikal yawmul haqq Allah ya ce faman sha'a takhadha ila rabbihi ma'aba wato aukuwanta da gaske ne wanda duk yake so ya tsira ta ya dauki ma'aban mai ma'aban shine marji'an ya nemi makoma a wurin Allah ta yaya da imani ita na ji imanin shi lafiyayye ita na da ayyuka nagari ya ta istighfari da tuba ya ta neman gafara Allah ya aikata duk wani aikin alkhairi da zai iya duk wani chance da mutum zai samu na aikata aikin alkhairi don lahirarsa don ya tsira to kai ya wasa da shi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku guje ma wuta koda ta hanyar tsagin dabino ne in zaka ci dabino kwaya daya dai kon ka cinye sai ka banta rabi ka ba na kusa da kai hala wannan shine abinda Allah zai gani ya rangwanta maka ta hanyar aiki nagari wanda zai amfane ka ya amfani al'ummarka ya amfane ka a duniya ya amfane ka a lahira ko da yaushe ka zama cikin wannan Ibn Jarir yana cewa ma'ana wajen faman sha'a bitasdiqi bi hadha al-yawmi wal isti'dad lahu bil amali lahu wannan zati min ahwali wanda ya so ya tsira to zai tsire ta hanyar at-tasdiq bi hadha al-yawm farko gasgata ranar al-qiyama wal isti'dad lahu da yin tanadi ga al-qiyama wani mutum ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya manzo Allah yaushe tashin al-qiyama nabi ya rabu da shi yaushe tashin al-qiyama dai ma tambaya sai nabi ya ce mishi wani tanadi kai me ka shiryawa al-qiyama yace ni ban tanadi kai ba in banda tsatsar kaunar ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to al-mar'u ma man ahabba yawm al-qiyama lalle mu sai tare da wanda yake son sirana al-qiyama a shahidi shine a tanadi ran ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan bawa mai tambaya, wannan bawan Allah mai tambaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi ishara zuwa ga me ka shirya wa alkiyama. Shi yasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullun ayyuka tuna mutuwa aktharu min dhikri hadimil ladhat. Saboda kamar yadda muka ji a darasi da ya gabata, a wasu darasa da gabata, shine mutuwa ita ce matakin farko, ita ce matakin farko na zuwa alkiyama. Wal amal lahu tanadi, da kuma aiki dan alkiyama. Wan najati min ahwalihi, da kuma neman tsira daga tashin hankalin alkiyama. Marja'an hasanan ya'ubu ilayhi, mutum ta dawo kanshi makoma kyakkyawa wanda ta kare shi daga waɗannan bala'o'i. Shi sa aka kawo saboda girman al'amarin, aka ce zalikal yawmul haq. Za a iya cewa zalika yawmul haq, a cire alif da lam, amma kawo da aka yi da alif da lam domin dilala akan cikan girman al'amarin wannan rana, kamar yadda Allah yake cewa inna yawmal fasli kana miqata. Lalle ranan ranan yin dalla dalla din nan kana miqata, lokaci ne da aka riga aka saka. Allah yace zalikal yawmul haqq man sha'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum azaban qariba. Allah yace inna, lalle mu su Allah, anzarnakum, mun ja kunnan ku, ya ku waɗannan kangararrun mutane, ana magana da mutanen Makka ne da kuma duk sauran wanda ya kangare. Inna anzarnakum azaban qariba, lalle muna yi muku gargadi akan wata azaba ta nan kurkusa. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban, su mutane suna ganin alkiyama ai da nisa, a wurin Allah ko kamar yanzu ne, kamar kimtawa ido ne. Shi yasa Allah ya ce inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yada, ranan da mutum zai ga abinda hannayen shi suka dagwalgwala mishi. An yi amfani da hannu ne saboda zaman shi ja gaba wajen duk abinda yake aikatawa, ba wai sai abinda hannu ya aikata ba, wani baki ne ya aikata, wani kafa, wani ido. Amma sai aka ce ma qaddamat yadahu, dan ayi kinaya akan sauran, kamar yadda Laraba suke wannan kinaya, ce yadaka aukata wa fuka nafaka, kuma sai a ce da hannunka ka aikata. Allah ya ce yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu, ranan da dan adam zai ga abinda hannayen shi suka aikata, ranan za a gabatar da wa idha sufu nushrat, yayin da aka zo aka baza takaddu, ranan da aka miƙa wa kowa takaddarsa, ranan da mutane za su fara jayayya da su da mala'ikan da ya kawo ya zo da saƙon. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid, mala'ikan da aka saka yayin gadin ka ya rubuta ayyukanka, sai zo gaban Allah ya ce ya Allah ga abinda aka bani na aiki na cika. Shi kuma mutum ya fara musu har Allah yake cewa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id, sai Allah yace la takhtasimu ladayya, kar ku dinga jayayya a gabana. Allah ya tsawa, to ranan za a zo mutum ya ga wannan abin da ya aikata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa idan ka zo tsayuwa alkiyama, mutane za su shiga cikin tashin hankalin da ba su taba gani ba, kuma ba su taba ganin wani irin shi ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin riwaya Muslim yake cewa sai zunubin mutane zai narke ya zama kamar zufa, wani zufar shi za ta kawo mishi iya gwiwa, wani iya cinya kamar ya shiga cikin gulbi, wani iya kwankwaso, wani iya kirji. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani iya wuya, wani zufa za ta haɗiye shi yana ninkaya a cikinta kamar ya shiga cikin kogi, da yawan zunuban shi. Haka za a narkawa mutane ayyukan su gansu, haka za a zo a tsaye da ma'auni mutane su gansu. To idan kafiri ya ga wannan hankalin shi ya tashi, shine sai ya dinga cewa ya laitani kuntu turaba, ina ma tun asali a ce turfaya ce ni, ina ma a ce ba dan adam aka halicce ni ba. Wasu malamai sai a lokacin za a gama yin hukunci ne tsakanin dabbobi da sauran halittu waɗanda su ba su ga wata ko aljanna ba, sai a maishe su ƙasa, da shi ma sai ya fatan ina ma da shi ma an mishi sakamako irin na waɗannan. Shine yake cewa ya laitani kuntu turaba, kai cansa ina ma da ya kasance turbaya kamar su, ko kuma ina ma da tun asali ya kasance turbaya ce shi, ba ɗan adam bane shi. saboda nadama da yake ciki na irin kasassabar da yawa kansa da kuma abin da ya gani a wannan rana da bala'in da ya auku gare shi. To in muka lura sura ta kawo ƙarshe wanda kuma ta cika abinda ta alƙawaranta, abinda aka saukar da ita dan shi ta cika shi. Shine bayani akan wa'azi da lahira, akan lahira. Da tunawa mutane ita da girman al'amarinta, da abinda ke cikinta na sakamako na alheri ga wanda ya aikata alheri, da sakamako na azaba ga wanda ya aikata akasin alkhairi, wato yayi kafirci ko yayi shirka ko yayi munafurci ko yayi aikata sabo waɗanda Allah madaukakin sarki ya kaddara ya mai azaba gurgurdan su. Wannan sura babu shakka ta isa wa'azi ga mai hankali ya tsaya ya lura ya dau izina ya gyara al'amarinsa. Allah ka tsare mu. Ita wannan gaba tana tabbatar mana da samuwar mala'ika da ake cewa ar-ruh da shi da sauran mala'iku, da kuma cewa za a sa su sahu a gaban mutane su kewaye mutane da aljannu, har ma Allah yake ba da labari a wani cewa za a ba mutane dama a ce wanda yake ganin zai iya guduwa ya gudu, ko ya mashal jinni wal ins in sadatu an tanfudu min aqtari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan. Za a yi mutane kamar gatsi aka a ce a cikin ku da ku da aljanu wanda yake ganin takadarancin shi ya kai zai iya guduwa, bismillah ga shiga hanya, ba wanda zai iya komosi. Saboda bayan tashin hankalin kuma ya ga ga mala'iku da irin girman halittar su yadda suke cikin shiri na aiki, to bai sai motsa ba. Saboda kan ya tabbatar mana da wannan sahu sahu da mala'iku za su yi, da kuma mun ji sabanin da aka yi game da shi mala'ika Jibril da kuma game da ar-ruhu, da kuma tabbatar da cewa mafi ingancin zance shine mala'ika Jibril ne alaihi salam. Sannan kuma mun ji cewa ranar alkiyama babu wanda zai iya samun halin yin magana ya katsa landan ya yi magana ba tare da an bashi izini ba, kuma ko an bashi izinin sai abin da ake so ya faɗa na kirki na alheri shi zai faɗa. Za a ba mutane dama da wasu cikin mala'iku da wasu cikin shahidai da musamman annabawa da manzanni duk za a iya samun daga cikin su wanda za a ba wa dama su yi magana ko su roƙan ma al'umma su alfarma, kamar shi kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko a ba su dama su ceci wasu, ko a ba su dama su ainihin neman ma wasu gafara. Duk wannan zai faru a taron alkiyama din. Saboda haka wanda duk aka ba shi daman kuma ba zai magana ba sai mai kyau. Kuma mun ji cewa babu wanda zai tsira a lahira sai wanda ya riki hanya wadda za ta tseratar da shi. Menene tseratarwa? Ita ce hanyar tauhidi, hanyar kadaita Allah, hanyar imani, hanyar ayyuka nagari, hanyar tsoron Allah madaukakin sarki da tana lahira, da neman gafarar zunubai, da yawaita sadaka, da yawaita ayyuka na alkhairi, waɗanda su ne za a tattara har mutum ya samu pass mark ɗin da zai ba shi dama Allah madaukakin sarki ya yi mishi alfarma, a kauda kai akan zunubansa, a samu ya tsira ya gama lafiya. Allah ka sa mana cikin da za mu tsira, Allah ka sa mana cikin da Allah zai gafarta mana zunubanmu, ya mana wannan alfarma, ya sa mu cikin wato aminci da aljannasa da mu da iyayenmu da malamanmu da sauran musulmai. Yan uwa masu albarka, mun kawo ƙarshen tafsirin wannan sura. Abinda muka samu a cikinta, mun samu darussa guda na takwas ko, to ubangiji Allah ya sa musu albarka. Abinda muka faɗa ya zama wato daidai, ya dace da abinda shari'a take so, kuma ya dace da abinda ilimi ya tabbatar. Ubangiji Allah ya ba mu ladan mu da ku gaba ɗaya. Allah ya samu daga cikin wanda zai ba su ladan masu zama a majalisin da ake mudarasa na Alƙur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'iku za su zo su kewaye su, su lullube su, sannan su ɗauki sunayensu, su je su gaya wa Allah madaukakin sarki cewa mun same su suna mudarasa Alƙur'ani, kuma Allah ya ce ku shaida cewa duka na gafarta musu. Ubangiji Allah ya samu daga cikinsu wanda yake kuma kuskure da tuntuɓen harshe da ƙarancin ilimi, ubangiji Allah ya gafarta mana gaba ɗaya. Allah kuma ya ba mu damar da za mu iya gyara kurakuranmu ko su gyara mana. Za mu saurara a nan kenan, sai Allah ya kai mu mako na gaba, sai mu shiga suratu wannazi'ati kenan ko, sai mu shiga sura ta wannazi'ati wadda take biye da wannan insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullah.